من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزود نكي مغانا دلال تنيني وان دي 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 دا الشرين دا بيو غوات جماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو دي دا تريهو دي دا الشرين دا بيو وان دي 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 دا ترى غوات سبتمبر شكرا تدبو بيو دا ليا. إن الله يا سوزام تقبر كرات اللتاف العقيدة الطهاوية شرح دا تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه عندما كون دي وشي مكا جيتيوا aqidar mu dangane da Allah madaukakin sarki ita ce mu dai mun yi imani da cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne bashi da abokin tarayya. To sai mallan yace kore abokin tarayya ga Allah madaukakin sarki yana tabbata ne ta ainihin gurare guda uku. Muka ji cewa wajibi ne ka kore wa Allah abokin tarayya a cikin abubuwan da suka shafi uluhiyya. Duk sanda zaka bauta wa Allah, idan zaka bauta wa Allah ne shi kadai kaka hada shi da kowa. Duk sanda wani abu ya faru na halitta, kasancewa ba wanda ya wannan abu, ba wanda ke juya al'amura sai Allah madaukakin sarki. Wannan shine tauhidin rububiyya. Sannan kasancewa Allah yana da wasu sunaye da wasu siffofi waɗanda suke, waɗannan sunaye da siffofi Allah ne kadai ya kadaitu da irinsu da kuma cikakkiyar ma'ana ainihin irin tasu. To muna cikin wannan guraren ne sai lokaci ainihin ya kure mana, a inda har muka ji cewa mallan yake cewa an samu wasu mutane da ke riya cewa a yau suna iya ganin annabi ido da ido. Yace to babu shakka waɗannan mutane maƙaryata ne. To da mallan ya taho ƙarshen bayanan shi sai yace hadhil anwa'u thalathatu min ash-shirki, waɗannan nau'uka guda uku na shirka, man nafaha 'anillahi fi tauhidihi iyyahu, wanda duk ya kore su game da Allah a wajen kadaitawa shi ga Allah, ya tabbatar Allah ɗaya ne a wajen halitta, Allah ɗaya ne a wajen abauta mai, Allah kadai yake da siffofi da sunaye irin nashi. Sai yace to fa wahadahu fi zatihi wa fi ibadatihi wa fi sifatihi, mutum ya zan ya kadaita Allah a zatin shi cewa Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya. Karka samu aqidar yan wahdatul wujud, masu cewa komai Allah ne, masu cewa Allah yana hululi a cikin komai, wai mu da ke maganan nan wai Allah ne ya shiga cikin mu yake magana haka, akuya da ke kuka wai Allah ne a cikinta, don haka komai da ka gani huwa ainu zatihi, wannan abun shine zatin Allah. Waɗannan suna da aqidar komai Allah, to kaka aqidantu da wannan. Karka aqidantu da aqidar majusawa masu cewa Allah biyu ne, akwai Allahn sharri akwai Allahn alheri, wai duk inda kaga sharri to wancan Allah ne, duk inda kaga alheri wancan Allah ne, wannan kafirci ne. Allah yace wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayni ithnayn, kar ku rike alloli guda biyu. Karka aqidantu da aqidar kristoci masu cewa Allah Allah, Isa Allah, sannan kuma Maryamu Allah, ko kuma Allah the holy god, malaika Jibril. Allah yace laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, waɗanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne, babu shakka waɗannan mutane kafirai ne. Domin kuwa wa ma min ilahin illa lahu wahidun, Allah guda ɗaya ne. To duk mutumin da ya samu wannan aqida ta cewa Allah ɗaya ne, fa huwa al-muwahhid alladhi tashmiluhu kullu al-fada'il al-khassa bil muwahhidin, duk wata falala da kaji ana fadi zuwa ga masu tauhidi, to irin wannan mutumi zai samu wannan falalar. Wa man akhalla bi shay'in minhu, wanda kuwa ya tozartar da wata siffa daga cikin siffofin nan, ko ya lalatar da wani bangare daga cikin bangarorin tauhidin nan, fa huwa allazi yatawajjahu ilayhi mithlu qawlihi ta'ala, to wannan irin mutum shine za a rinka fuskantar wa da irin waɗannan ayoyi da Allah yake cewa la in ashrakta, in ka sake kai shirka, la yahbatanna amaluka, babu shakka duk ayyukanka za su baci, wala takunanna min al-khasirin, kuma zaka zama daga cikin waɗanda suka yi asara. Wato ka'ida ita ce kamar aure ne, dan kaga yarinya kana so, babanta ya ce je kana baka, baka da dama ka kama ta daga nan ka shigar da ita daki. Akwai wasu sharuɗa kafin aure ya halatta, na daga ciki akwai sadaki, na daga ciki akwai shedu. To sai aka ce yau tauhidi, kafin ka zama wanda za a ce mai ɗayanta Allah, sai ka ɗayanta Allah a abubuwa guda uku. sai ka tabbatar Allah ɗaya ne game da ayyukan shi, duk wani aiki na Allah to kar ka taba daukan Allah kamar wani kamfanin ƴan kwangila ne. Kamfanin ƴan kwangila za ka samu akwai injiniya wani, akwai injiniya wani, in injiniya wani bai zo ba ƙarshen ta wani aikin ba zai yi ba ko, to Allah ba haka bane. Da Allah ya tashi halittar sama babu wasu kungiyar injiniyoyi da suka zama mashawartan shi. Mun gane wannan, babu wasu da suka taimaka mishi. Da Allah madaukakin sarki ya tashi halitta ka kai da kanka, shi da kanshi yayi ka, ba shi da abokin tarayya. To in ka samu wannan aqidar sai a ce kana da tsantsar tauhidi na rububiyya. To yanzu ka cika sharadi na daya, sharadi na biyu duk sanda ka zo zaka bauta wa Allah to ka bauta mishi shi kadai, kaka hada shi da wani. Sai a ce to ka samu tauhidi na uluhiyya. Na uku, Allah yana da wasu siffofi, yana da wasu sunaye. Waɗannan siffofin da sunaye ba su cancanci kowa ba a duniya sai shi. Misali, izza, kasaita, dabwaya, to irinta Allah ba iri ɗaya ce da ta sarki wani ko gwamna wani ko mai mukami kaza ba. Allah kaɗai yake da irin wannan. To shi yasa kuka ji makon da ya wuce na rinka ɗibo muku daga cikin wani littafi da aka rubuta a ƙasan nan, wanda wannan littafi da Hausa aka rubuta shi ta ajamanci, na rinka kawo misalin irin shirkokin da ake a ciki. Wani dan uwa ya matsa na ma zo mishi da littafin, ina jin yayi photo start, Fathul Maula fi zikri manaqib sayyidi Abdul Qadir. A cikin wannan littafin da Hausa ake faɗi, ba da Larabci ba balle a ce ba mu iya Larabci, ba da Turanci ba balle a ce ba mu iya Turanci ba, muqamai ne na Allah madaukakin sarki aka dauka aka danganta wa Sidi Abdul Qadir, wanda Sidi Abdul Qadir bawan Allah ne, babu wani ahli sunna da yake so kashi. Amma ƙarya ce ta ƴan bid'a, yadda duk suka tashi za su kirkiri wata ƙarya su sai su dubi mutumin kirki sai su danganta mai domin ƙaryar ta samu kasuwa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To in ka tabbatar Allah ɗaya ne a waɗannan abubuwa uku, to komai ma ka ɗayanta Allah kenan. Amma in ka tozartar da ɗaya daga cikin waɗannan, sai malam ya ce to za a fara ɗaga maka jar tuta da cewa fa la in ashrakta, in fa ka sake kai shirka, ka mutu kana shirka, la yahbatanna amaluka, duk aikin da kai zai ɓaci, wala takunanna min al-khasirin, kuma za ka zama daga cikin masu asara. Malamai suka ce haƙiƙanin fassara wannan aya shine sai a ranar alkiyama ne za ka ga ɓacin aiki, shine za a tattara maka ayyukan duk da kai baki ɗaya, sai an ji ranar alkiyama kana haɗiye yawo, kana kwaɗayi, za ka shiga aljanna, ashe kai ka manta ka yi shirka. Sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin, sai Allah ya tunkari duk irin ayyukan da waɗannan jama'a suka yi. Sai Allah ya ce waja'alnahu haba'an, faja'alnahu haba'an mansura, sai mu sheke shi sai ya bi kura ya bi iska. Kai kuma da kai aikin fa an lalata aikin ka, saura kai, kai kuma sai a hada ka da mala'iku, khuduhu faghulluhu, ku kama shi ku daure shi, thumma aljahima salluhu, ku jefa shi wutar jahim, thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu, ku samu igiya ko ankwar da take tana da kamu 70 ku daure shi. Me yasa? Innahu la yu'minu billahi al'azim, bai imani da Allah mai girma ba. To duk sanda aka zo ana wa'azi akan shirka, mutane ba sa jin daɗi, saboda ƙarshen ta wannan shirka ko kai kana yi, ko malamin ka na yi, ko shehin ka na yi, ko shugaban ka na yi, ko mahaifin ka na yi, madadin ka gane cewa ai alhamdulillahi tun kana da rai aka faɗakar da kai kaza shirka ne, in ka bari ka ci moriyar wa'azi. Don in ka mutu to tana daga cikin laifukan da in mutum ya mutu da ita babu gyara. To amma mutane ba su san wa'azi game da shirka. Kwatankwacin mutumin da ke fama da gyambo, ba ka taɓa ganin mutum da gyambo an ɗauko omo ana wankewa, sai dai a samu lemun tsami ana wankewa. Duk mutumin da yake fama da ciwon ciki, ba za ka ga an jika mishi sukari ya sha ba da zaki, me ake jika mai? Maɗaci. To abinda ake nuna maka, ashe wannan gubar da ke jikinka ta gyambo, abin da zai cire ta sai an samu wani abu mara daɗi. To haka yanzu shirka da ke tare da kai, babu abin da zai kau da ita sai an kawo tauhidi. To tauhidi kuma ba sa haɗuwa da shirka. Saboda haka jama'a, duk sanda aka zo ana wa'azi akan tauhidi, duk yadda ka zan baka jin daɗi, ka kwantar da hankalinka, gyara ka ake so ai. Saboda tauhidi kamar tufa ce mai haske, duk sanda tufa take da haske kwarai da gaske, to ba tare na dauda ko yaya dauda ta bayyana sai ta bayyana a jikinta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to malam da yace duk mutumin da ya samu kansa a cikin ɗaya daga cikin nau'ukan shirka to sai a fara daga mishi tuta da irin waɗannan ayoyi wanda aya ce ta 69 cikin suratul zumar malam yayi maka nasiha yace fahfaz hadha ka kiyaye wannan magana da na gaya maka fa innahu ahammu shay'in fil aqida ya fi komai muhimmanci daga cikin aqida dukkan darussan aqida babu abu mafi muhimmanci kamar tauhidi na gaya mana je cewa dama aqida tana da dan bambanci kadan da tauhidi tauhidi ilimin da zai sanar da kai Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam aqida kuma ilimin da zai sanar da kai Allah da Annabi da kuma ƙari akan haka na daga abubuwan da suka shafi gaibu kamar tashin kiyama kamar abubuwan da ke da alaka da waɗannan jama'a mun gane wannan da kyau ko fala jarama annal musannif rahimahullahu bada'a bihi malan yace don haka babu mamaki dan mai littafin ya fara da shi tunda shine abu mafi muhimmanci shi tauhidi amma kaji wannan fa malan yace wai so mun tabi ne akai maka an dan tabo maka ru'usul aqlam ne ومن شاء التفصيل وان دي يكي سن بياني اكن توحيدي دلا دلا فعليه بشرح هذا الكتاب تسيجي سامي شرح وان اللتافي وان دا الامام ابن ابي الازي الحنفي لتافي ني وان دا يكي متقى شرح اكيدة الطهوية سعد دي قم ربو تاشي سيدا قمنتين الظالمي لوكتين تكاماشي تكولي سيدا القالي تماني مي شراء كون القالي اكربا مي قطي سيجي نظري sai rubuta abubuwan da yake zargin wannan malami akai sai ce ranar kaza ga watan kaza a zo da wannan malami ko tuta sai a zo da shi a cikin sharhin ka na aqidatu fahawiya ka ce kaza ai mun hana a dibo maganganu daga ibnu taymiya daga ibnu al-qayyim daga ibnu hazm sai ya ce amma ni dai ai ban ce ibnu taymiya ba ban ce ibnu al-qayyim ba ban ce ibnu hazm ba ni ne na faɗi maganar don haka ayi tuhuma a kaina to kai da ka faɗa me yasa ka faɗa sai ya ce saboda Allah ya ce kaza auri kaza annabi ya ce kaza sai ya ce to an ji a koma da shi kurkuku sai kuma alƙali na kaza haka sai da alƙalai 80 sai suka rasa idda za su kama shi sai aka dan makala wata shubuha sai aka ce to ka ce salihan bayi sun fi mala'iku daraja yanzu nan kana nufin mala'iku ba su da daraja sai ya ce a amince haka shi mala'ika dama can an kera shi ne yadda ba zai yiwu ya saba ma Allah ba amma shi mutum dan adam an kera shi ne zai iya yiwa ya saba ma Allah zai iya yiwa ya bi Allah to in aka same shi ya iya yaki da shedan har ya zan Allah tsantsa yake bi zai bin shedan sai a ce to wannan yafi wancan kokari yace wannan shi ne ita ce hujja haka ce to dai yanzu dai ka dai ce dai mala'iku dai ba su da daraja mutane sun fi su kenan to a koma da shi kurkuku shikenan akai ta'awili akan haka aka daure shi ba lokaci aka sako shi tunda an rasa inda za a kama shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda haka yana da kyau ka samu wannan littafi sharhul aqidati ta'awiyya ta imam ibn abul izz al-hanafi wa kutub shuyukh al-islam da kuma littafan malaman musulunci ibn taymiya wa ibn al-qayyim وابن عبد الوهاب waɗannan manya-manyan bayan Allah jama'a ku samu littafan su ku karanta wallahi za ku ga akasin abin da ake gaya wa mutane akwai wani malami mutumin kasar Maghrib kasar Mauritania wajejen kasashen Mauritania ko Morocco din nan sunan shi Taqiyuddin Al-Hilali da can yana zaune a kasashen su suna karkashin shehunnai shehunnan su sun hana su karatun littafin Fathul Majid rannan sai ya tafi Madina domin ya zauna can don gudun hijira ya je ya karanta littafin Fathul Majid sai ya ga sabanin abin da malaman su ke gaya musu da ya tashi tahowa gida hutu sai ya samu littafin Fathul Majid duk sai ya yayyage bangon da ya zo sai ya samu babban shehin su algafata malam wani littafi ne aka ce na tauhidi shine muka ce ku manyan malamai ku duba mana tukuna kafin mu karambani mu duba ya ba malam bayan kwana biyu malam din ya gama nazarin littafin ya yayyage bangon da yazo sai ya samu babban shehin su algafata malam wani littafi ne aka ce na tauhidi shine muka ce ku manyan malamai ku duba mana tukuna kafin mu karambani mu duba ya ba malam bayan kwana biyu malam din ya gama nazarin littafin da ya dawo ya ce akramakallahu an duba ya ce ai tun da nake ban taɓa ganin littafin da ke tabbatar da tauhidin annabawa irin wannan ba sai ce to ala gafarta malam, wannan shine littafin Fathul Majid wanda da kake ce mana na Yahudawa ne kan mu karanta. Sai malamin ya fadi yayi sujuda yana kuka, yace shi ma yana zargin littafin ne, shi ma bai taba sanin shi ba. To haka mafi yawancin mutane suke. A 1980 Malam Aminuddin Abubakar ya saka karatun wannan littafi Fathul Majid a gidansa ana karantawa. Wallahi haka aka rinka wa mutanen Kano, aka rinka zaluntansu, aka rinka cewa ku yi hankali, an kafa wani masallaci na Yahuda a Suleiman Crescent, batar da mutane ake, Yahuda na aiko da kuɗi, ana karantar da littafin Yahuda Fathul Majid. Sai ka ji manyan malamai suna baiwa manyan masu kuɗi fatawa, duk wanda ya sai Fathul Majid ya je ya kona, to Allah ya bashi aljanna. Sai a sai Fathul Majid katon katon, sai a tafi da shi can, in ka tafi ka kama hanya za ka abin nan kafin ka kai kofar gadan kaya, akwai wani wuri da in jaki ko doki ya mutu a Kano sai a je can a kona. Daidai wannan wurin ake zuwa a zubar da katon katon na Fathul Majid sai a je a kona shi. Wai wannan duk sune ne dan a dafe gaskiya ka a fahimce ta. Ku bari mutane su saurari alheri. In suka ji cewa ba alheri bane, ai ba dabbobi bane, amma haka aka rinka wa annabi cewa la tasma'u li hadhal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibuna. In Muhammad na karatun qur'ani kar ku saurare shi, ku yi ta daga murya kuna hayaniya dan murya ku ta rinjaye tashi. Abubakar Siddiq ya gina masallaci a kofar gidan shi, mutane suka zo suka ce masallacin ka ya zama matsala, matanmu da ƴaƴanmu za su zo su kewaye, kana karatu kana sallah suna ta kallo, suna jin abin da ake faɗi tunda Laraba ne, suna ta kuka. Sai ka je gidanka zaka zagi addinin Abubakar Siddiq, sai matarka tace a ni yau naji karatun shi gaskiya yake fadi. To sai abubuwa sai suka rikice, nan da nan sai aka kira committee majalisa, nan da nan aka tattauna da Abubakar, ko ka kulla masallacin ka ko ka baggarin nan. Abubakar yace to ya zabi ya kulla masallaci, ya kulla masallaci ya baggari, har ya hada kayan shi zai fita, sai wani Ibnu Daginna ya hadu da shi. Abubakar yau sai ina sai yace a dangi na mutanen Makka sun ce ba su son in yi sallah, ni ko ba zan zauna inda ba zan yi sallah an karanta Qur'ani ba, shine zan ban musu gari. Sai ya ce mu je ka koma, irin ka ba a kore shi, kuma ko ya ce zai gudun hijira ba a bari ya fita, dan haka mu je zaka shiga alfarmata. Abubakar Siddiq ya zo, wannan mutum ya taso shi gaba, ya zo ya daga murya jikin Ka'aba, jama'a suka taru, ya ce jama'a wannan Abubakar ne zai gudun hijira ya bar garin nan, na dawo da shi ya shiga alfarmata. Haka ce to shikenan, tunda ka saka shi a alfarma ka a kyale shi. Abubakar ya zo ya share masallaci, ya ci gaba da karatu, nan da nan sai labari ya kewaye gari, ai fa yau karatu ya dawo jama'a, Abubakar ya dawo gari, masallaci ya cika da matan mushrikai da ƴaƴan mushrikai suka zo suka kewaye. Abubakar ya zo ya fara sallah, yana karatun Qur'ani, yana kuka suna yi, yana kuka su ne ƴaƴan arna ne da matan arna fa, amma suna jin Qur'ani, Qur'ani yana da daɗi. Wallahi haka wani arne a Ondo State, can cikin wani ƙauye, in muka sanya ƙira'a da asuba, daga yin sallah asuba da an kashe sai zo ya ce ku sa mun wannan abun, yana da daɗi, shi ba waka ba, shi ba a san irin shi ba, amma yana da daɗi. A ba arne ne wallahi, bakin arne ba ma krista ba, bakin arne ba ma guje pagan. Qur'ani yana da daɗi, ko baka jin abin da yake cewa balle a ce harshen ka ne. To nan da nan sai suka sake committee fa, kai ba za ka sa'u ba, Abubakar ya janye mana mutane. Don haka aka zo, to kai Ibnu Daginna kaga dai jaraban nan za ta fita, kai ka dawo mana da ita, don haka ka san yadda kai mana da ita. Ibnu Daginna ya je samu Abubakar, to kai Abubakar abinka ya zake fa, don haka amana da na baka ka dawo min da amana ta. Abubakar ya ce na fita daga amana ka, na fita daga alfarmakka, na shiga cikin amana da alfarma Allah. Masallaci ba zan rufe ba, wa'azi ba zan daina ba, sallah ba zan daina ba. Haka aka yi ta gwagwarmaya da Abubakarin sai da addinin Allah iyadu. To kar ku hana mutane, ku duba dattijo Abu Talib ba musulmi bane, amma Allah asarte sai ta so annabi gaba su taho ya ce aje ayi musu wa'azi, shi ma fa ba musulmi bane, yadda bai imani da abun ba, haka su ma, inma kawai yana furta cewa ba dan tsoron gori ba, da yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, amma yana tsoron za a rinka mai gori a ce dan kanin ka yazo da addini, kai kuma ka je ka bi tsoho cikin yara, yace abin da ya hana shi shiga addinin kenan. Don haka Allah asarte sai zari kan sakalin shi, takobin shi, sai ya ce mu je, tunda duk garin ba a hada akan ba a so ba, in mu ba mu so wasu na so, to a fada. Sai ya koma gefe guda ya ce ayi wa'azi, shi ma kuma fa bai san wa'azin, amma dai ai tunda dai mu dai mu ba mu so wasu na so, to ai dan wadanda ke so. Haka addinin Allah iya jama'a. to shi yasa ku bari a gaya wa mutane kalmar Allah, ku bari a yi wa mutane wa'azi. In ba a wa'azi, duk inda kaji ana fitina ba a wa'azi, duk inda kaji ana rashin ainihin hankali, ana iskanci, al'umma na lalacewa, ba a wa'azi ne. Shi yasa a je a yi ta yin wa'azi, a yi ta gaya wa mutane gaskiya. Kuma kullun ina gaya matasa wannan saƙon, idan ƙawa'idi ka iya a anguwarku, ka kaba mutanen anguwarku da jahilci ko minti 15 ka ware ka rinka biya musu karatun ƙawa'idi, farillan alwala ɗin nan. Yan tsofaffin nan daga sunan bid'a ta gajiyar da su, wallahi kar mu fitar da tsammani a kansu. Ka je ka samu dattawan nan, bari a nuna muku kaza kaza cikin ladabi, cikin ladabi. Ai malamai na bada kissar Hassan da Husaini, dattijo suka gani yana alwala faca faca faca, suka ga to wannan dattijo muka tafi muka bar shi, muna da alhaki. In kuma muka zo muka ce baba baka iya ba, kuma yace tun kan a haifi ubanku na iya kai kaza kaza, to ya za a yi? Sai suka zo akramaka Allah, mun ga kai babban malami ne, to muna rikici ne, ni ban iya alwala ba, dan uwana ya ce kaza kaza, shine muke son mu yi a gaban ka, kai babban malami, in ta yi daidai ka ce ta yi daidai, in kuma ba ta yi ba shikenan. Sai yace to ku yi mu gani. Ka san mutane akwai son malanta saboda dan takibanci. Su kuma suka biyo mai hikima, wannan ya zo ya alwala faca 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 irin ta tsohon, wannan kuma ya zo ya kyakkyawa alwala. Sai suka ce to akramaka Allah, waye iya cikin mu? Sai ya ce a yara Allah ya saka da alheri, kun dai zo koya mini dai, nagode. To kaga haka ake yin abubuwa da hikima. Haka yanzu in kuna da tsofaffi a anguwarku, sai ku tattaro su a rinka koya musu ƙawa'idi. Ko kun san da yawa daga tsofaffinmu ba su iya tahiya ba? Za ka yi mamakin maganan nan. Amma da a ce za a je aikin hajji bana, a ce sai wanda ya iya tahiya, wallahi wasu sai dai su zauna a kan attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi zuwa ƙarshe, duk ɗan islamiya sun iya. Sai ka samu dattijo ɗan shekara 70 bai iya ba. To da sai ku rinka tattara su, sai ku rinka nuna musu karatun alqur'ani ne. Sai a fara daga fatiha da qul huwallahu falaki da nasu ɗin nan, duk a rinka koya musu. Iyayenmu ne wannan, shine babban moriyanmu da za su ci, tunda Allah ya sa mun iya. Su kuma sun samu kansu a halin lokacinsu, malamansu ba su koya musu waɗannan abubuwa. Allah ya taimake mu. Malam da ya ci gaba da cewa wa ghairihim, da waɗansu malaman, min man haza hazwahum, daga cikin malaman da suka bi tafarkin da waɗancan suka bi, wattaba asabilahum, kuma suka bi ainihin hanyar da waɗancan suka bi. Malam ya cike da addu'a cewa rabbana ghafir lana, ya Allah ka gafarta mana, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani, Allah ka gafarta ƴan uwanmu da suka riga mu lahira da imani. Suratul Hashr aya ta 10. Jama'a kun ji wannan shine sharhi akan waccan gaba ta farko da yake aqidar mu ita ce Allah ɗaya ne. Don haka duk inda ka je wani gari ka ji wani yana ɓata mu, yana cewa ai suwana sun ce Allah biyu ne ko komai Allah ne, sai ka ce a ƙarya ne, da bakinsu sun ce aƙidarsu ita ce Allah ɗaya ne. Jama'a mun gane wannan, sai mu ci gaba da matini ɗin. Ya ce wala shay'a misluhu, kuma babu wani abu wanda yake misalin Allah, babu wani abu wanda yake irin Allah. Jama'a mun gane, babu abin da yake irin Allah. Wannan kalma ma ga ta cinye mata sharhi a ƙasa, yace hadha aslun min usulit tauhid, wannan tushe ne daga cikin tuwasa na tauhidi. Wa huwa anna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un, wannan tushen shine Allah madaukakin sarki, babu wani abu da ya kama da shi. Yanzu misali, zaka ga kai din nan mai yiwa duk cikin gidanku ba kai kama da kowa ba, amma da za a koma cikin kakanni sai an samu ka dauko wani. Shi yasa wani sahabi ya zo da ainihin jariri da matar shi ta haifa mishi, shi balarabe, matar shi balarabe ya, amma ta haifi da bakin fata. Sai ruko da haka rage rage, ya manzo Allah dubi abin da ta haifa, kuma fa dubi ya manzo Allah. To manzo Allah muallimul khair ne, mai karantar da alheri ne, sai bi shi a hankali. Yace kana da raquma? Yace eh. Wadanne iri ne? Yace jajaye ne. Cikin su baka ganin akwai baki ko mai duhun jiki? Yace akwai. Me kake ga yasa jajayen raquma suka haifi bakin raqumi? Yace ina ganin waɗannan raquma suna da kakanni ne waɗanda suke, akwai bakake, shine wannan baki ya biyo wani kakan shi. Sai yace maiwa kai ma akwai bakin fata cikin kakanninka. Shine to yadda kake ganin wane ya kama da wane, wane ya kama da wane, wane ya kama da wane, to Allah ba wanda ya kama da Allah, ba abin da yake irin Allah. Dan haka duk wani abu da kwakwalwarka ta suranta maka cewa Allah iri kaza ne, to ka ƙaryata kwakwalwarka, ka nemi Allah ya tsare ka. Jama'a mun gane, lafi zatihi ba wajen zatin Allah ba, a wajen zatin Allah ba abin da ya kama da zatin Allah. Walafi sifatihi, haka nan wajen sifofin shi. An gane wannan da kyau jama'a? Kakka ji an ce Allah yana sauka a ƙarshen dare, ka ɗauka kamar yadda jirgin sama yake sauka ne daga sama, kakka ɗauka haka. Ba wata siffa da ta kama daga cikin sifofin Allah da ke kama da wata sifa ta halitta. Wala fi af'alihi, haka nan wajen ayyukan shi ba wani wanda zai iya aiki irin aikin Allah. Yanzu kuna jin ko cloni din nan da suke yi, gashi nan sun kirkiro shi ba da dadewa ba malaman kimiyya da fasaha kasashen America da sauran turai. A zo a samu naman jikinka haka a dan tsunkule ka kadan, a gutsuri fatarka da tsokarka da jinin ka dan kadan, sai a je a kera mutum irinka. To in aka so sai ai mutum 100 da dabi'u da magana da murya da kamanni da komai irin naka, har ma suka ce da a ce kai din nan ka kai shekara 40 ka mutu, ta iya yiwa kana cikin ginin wani gida naka ko wani abu ka mutu, wannan da suka je suka kera din nan yana kaiwa daidai waɗannan shekarun, ya kai daidai irin wannan lokacin naka, sai je ci gaba da ginin gidan kawai, komai da komai sai zama kamar kai ne. Kaga wannan kamar kwaikwayon halittar Allah ne, amma ba irin yadda Allah yake ba, domin su kwaikwayo suka yi. Shi Allah daga waye kwaikwaya? Ba daga kowa ba. Dan haka babu wanda yake irin Allah a wajen ayyukan Allah madaukakin sarki. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Malam ya ci gaba da cewa walakinnal mubtadi'a, sai dai yan bid'a, wal muta'awwila, da masu ta'awili, masu karkatar da ainihin yadda fassarorin alqur'ani suke da sunna wajen sifofin Allah, qad ittakhadhuhu aslan, sai suka dauki wannan ya zama musu wani asli, li inkari kathirin min sifatillahi tabaraka wa ta'ala, sai suka samu damar musun da yawa daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki, sai suka dauki wannan ka'ida sai ta zama musu hanya da za su fusi musun ainihin wata sifa daga cikin sifofin Allah. Fa kullama daqat qulubuhum anil iman bi sifatin min sifatihi, duk sanda zuciyarsu ta kunci ta kasa imani da wata sifa daga cikin sifofin Allah azza wa jalla, sallatu alaiha ma'awilat ta'wil, sai su ainihin sanya ainihin wato kamar tsani na ta'awili wal hadmi, da kuma rushe ainihin wannan sifa. Fa ankaruha, sai su musu wannan sifa. Wastadallu ala zalika biqaulihi, sai kaji suna kafa hujja da magana Allah da yace laisa kamithlihi shay'un, babu wani abu wanda yake misalin Allah. Don haka sai su ce to a ƙarƙashin haka in ka zo Allah sami'un ne, to sai ka ce sami'un bila sam, Allah sami'u ne, mai ji ne amma ba tare da ji ba. Kaga sun tabbata a farkon magana kuma sun rushe. Sai su ce saboda ai ji siffa ce daga cikin siffofin halitta ko? Mu muna ji. Dabbar da kake da ita in kai mata tsawa tana ji, in ka kore ta tana ji, matukar ba kurumcewa muka yi ba ko ba kurumcewa dai ba. To sai su ce to in aka ce Allah na ji, to ai an siffanta shi da siffan halitta kenan. Sun kasa gane cewa sunan siffa ɗaya baya lazimta siffar ta zama iri ɗaya. Yanzu sai ka dubi mutum sai ka ce wane dogo ne, sai kuma ka dubi falwaye kusa da gidanka ka ce doguwa ce. Yanzu siffar ta yi iri ɗaya, amma dukka ba ɗaya ka siffanta su da tsawo. Sai a ce wane gajere ne, sai kuma a dubi wani turmi a ce shi ma turmin gajere ne. Siffar gajarta su iri ɗaya ce? Ba iri ɗaya ba ce. To ga misalin da ne muku makon da ya gabata cewa kai ɗin nan kana da hannu, agogonka da ke hannunka shi ma yana da hannu, da hannunka da hannun agogonka irinsu ɗaya, amma sunan fa iri ɗaya. To ashe dan an ce mu muna ji, Allah ma na ji, ba ana cewa jinmu da jin Allah iri ɗaya ba ne? Domin mu jinmu hadisi ne, daga baya ya samu, za a waye gari to wata ran babu shi, amma jin Allah azali ne, tuntuni dama shi haka Allah yake, kuma haka zai wanzu. Amma mu da ba haka muke ba, kuma za a waye gari ba haka za mu kasance ba. Misali, in kana ƙarami, ai ran da aka haife ka ba ran nan ka fara tafiya ba, wannan siffa ta tafiya daga baya ta same ka ko? To da za a baka ka shekara 300 a duniya, sai ka waye gari ka rasa ta, sai ka nemo kafa ta uku in ma ba ta hudu ba. Haka ne ko ba haka ba? Kaga ashe siffa ce ta zo kuma ta tafi ko? To babu wata siffa ta Allah da take haka. Duk siffa Allah ba zuwa ta ba, dama haka take, kuma haka za ta wanzu. To ashe kaga koda sunan yayi daya, to aikin siffa ba iri ɗaya bane. Don haka babu laifi dan Allah ya siffanta kanshi da wata siffa ka tabbatar mishi. Sai yake cewa muta jahilina tamamal aya, irin waɗannan mutane sai su kememe su jahilci cikon ayar da take cewa wa huwa samiul basir, Allah mai ji ne kuma Allah mai basira ne, wato suratul shura aya ta 11. Sai ya ce fahiya kad jama'at bainat tanzihi wal isbati, kaga wannan aya ta hada abubuwa biyu. Na farko shine ta kore duk wata siffa ta na ƙasa ga Allah, sannan sai kuma ta tabbatar wa Allah siffa ta kamala gare shi. Don haka faman arada salamata fi aqidatihi, wanda yake neman zaman lafiya game da aqidar shi, fa alaihi an yunzihi Allah ta'ala an mushabahatihi lil hawadith, wajibi ne ya tsarkake Allah daga kamanta Allah da halittu. Karka taba cewa Allah yayi kama da kaza. To wasu sai su ce Qur'ani ai ba magana Allah bane. Kun san akwai waɗannan, zamu zo mu same su ba. Akwai fa waɗanda suka ce Qur'ani ba magana Allah bane. Wai Qur'ani ma'anar maganar Allah ce. Misali, shugaban ƙasa in ya tashi jawabi a Abuja da Turanci yake. Wannan jawabin na shugaban ƙasa in aka waye gari a Radio Najeriya na Kaduna, yankin ƙasa Hausa, sai ka ji shi da Hausa. In aka waye gari a gidan rediyon Ibadan sai ka ji shi da Yarabanci, gidan rediyon Enugu sai ka ji shi da Inyamuranci. Sai ya zama yanzu da aka fasa wannan magana ta shugaban ƙasa da kake jinta da Hausa da safe, ai ba da Hausa yake ba ko? An fassara ne ko? Sai suka ce dan haka Qur'ani din nan ba magana Allah bane, fassaran magana Allah ne. Misali, inna a'tainakal kautsar, to wai ba Allah ne ya faɗa haka ba, a'a wannan an faɗa ne da irin yaran da mutane za su iya fahimta. Malaman Ahlus Sunna suka ce a Qur'ani magana Allah ne, amma muryar da kake ji tana kira'a, to ba muryar Allah ba ce, muryar mai karatun ce, amma lafuzan fa na Allah ne. Haka Allah ya faɗa, idza jaa nasrullahi wal fath. Amma wannan muryar da kake ji ana cewa a yanzu idza jaa, to muryar mai karatun ce, amma harufan da ake karantawa fa to haka Allah ya faɗe su. To wannan ita ce aqida wadda take zauna lafiya. Sai zan ka tsarkake Allah daga kamanta shi da halittu. Sai malam yace duna ta'awilin, ba tare da ta'awili ba, ba tare da karkatar da ma'ana ba, au ta'atilin, ba kuma tare da kai watsi ba, shine irin wannan aqidar da wai suke son a yada. Wai ka a ce Allah a sama yake, wai sai a ce Allah yana inda yake kafin ya halicci sama. To tambaya anan ita ce, a ina ne Allah yace yana inda yake kafin ya halicci sama? Domin ka'ida game da tauhidi, malamai duk baki ɗaya sun haɗu akan cewa fiqhu gaskiya ne game da harkokin furu'a, amma malamai suka ce ba a kiyasi, ba a ijtihadi game da aqida. Duk abin da baka faɗi a aqida ko tauhidi sai ka ka dalili. Don haka mu ahlus sunna muka ce Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi sawa, Allah ya daidaitu akan al-arshi. To a tsaya anan, ya yayi daidaitu ba mu sani ba, amma dai yadda ya faɗa to a tsaya anan. Su kuma sai suka ce a'a, kada a ce ya daidaitu akan al-arshi kamar yadda ya faɗa, sai dai a ce yana inda yake kafin ya halicci al-arshi. To bai ba mu labarin inda yake ba kafin ya halicci al-arshi, don haka ba ruwanmu da bincikan wannan. Amma dai ya ba mu labarin yana saman al-arshi, to mu tsaya anan. To wannan ita ce salama, ita ce zaman lafiya a cikin aqida. To in ka ƙetare wannan to ka halaka. Jama'a mun fahimci wannan? Aha, domin da aqida fiqhu ce, to da sai a ce ijtihadi ne. Malaman fiqhu kuma gaskiya ce, gaskiya ne. To amma aqida ba fiqhu bane, dan haka a fiqhu ana kiyasi, ana ijtihadi, duk malamai sun ce gaskiya ne. Amma a tauhidi fa to duk maganar da ka faɗa kawo aya karara wadda za ta goyi bayanta. In ka kira Allah da wani suna ka ce Allah al-basiru ne, in aka ce mai dalili sai ka ce ya ce wa huwa as-sami'ul basir. In ka ce Allah Jabbar ne sai a ce ina dalili, sai ka ce gashi Allah ya kira kanshi Al-Jabbar, suratul Hashim. To amma in ka kira Allah da wani suna aka ce me yasa ka faɗa haka, sai ka ce kiyasi, kai sai a ce ba a yarda ba, ba a kiyasi a tauhidi. Amma a fiqhu ana kiyasi, amma tauhidi ba a kiyasi. Abinda yasa ba a karban kiyasi a tauhidi, saboda kana siffanta wanda baka taba gani bane. Zai yiwu ka iya kwatanta wanda baka taba gani ba kuma ka dace? Ba zai yiwu ba, musamman ba a taba ganin irin shi ba. Yanzu misali, wasu in suka ji muryata a cassette, in suka tashi siffanta ni, sai a dauka wani hamshakin mutum ne da yake cika kujera. To wani mutum ya zo ya ganni sai ya ga a'a, wannan ku anya shi ne ma? Misali, kaga ashe ni kaina ka zo siffanta ni saboda jin muryata ka yi kuskure. Misali ko? To balle Allah da baka taba ganin shi ba, baka taba ganin irin shi ba, ta ya za ka iya kwatanta shi? To da wannan sai aka ce to kira shi da sunan da ya kira kanshi. kira shi da sunan da manzon shi ya kira shi da shi a cikin ingantattun hadisai, siffanta shi da siffar da ya siffanta kanshi da ita a cikin alqur'ani, ko siffar da ya siffanta kanshi a cikin hadisin annabi ingantacce, to tsaya anan. Jama'a mun gane wannan da kyau? To dan haka sai ka ga tauhidin ahlus sunna takaitaccen bayani za a yi maka, kuma imaninka ya gamsar da kai. To amma su sai su ce a tsawaita bayani, to garin tsawaita bayanin nan in aka tafi, to wata ran sai a kai ka gaba Allah, domin za a ce maka baya sama baya ƙasa, baya gabas baya yamma, baya kudu baya arewa. To ƙarshen lokaci sai ka ce to yana ina, sai a ce a kakka kaddara yana ko ina. To sai hankalinka ya fara ba ka cewa to babu shi, ko kuma a ce maka yana sama yana ƙasa, yana gabas yana yamma, yana kudu yana arewa. In ka ce to ya kasu shi da kenan, sai a ce a sai ka ce a to yaya kenan kuma. To dan haka tun farko ku faɗa kamar yadda Allah ya faɗa mana, kawai ku wuce kun zauna lafiya kenan. Amma ɗan adam yana da zangayi da karambani, Allah kiyaye. Malam yace wa an yuthbita lahu azza wa jalla min as-sifati kullama asbathahu li nafsihi fi kitabihi aw hadith nabihi duna tamthilin. Kuma wajibi ne mutun ya tabbatar wa Allah mai buwaya da daukaka duk wata siffa da Allah ya siffanta kanshi da ita, na daga cikin siffofin da ya siffanta kanshi da ita a cikin littafin shi ko a cikin hadisin annabin shi, duna tamthilin, ba tare da ka buga misali ba. In aka ce yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah yana sama da hannunsu, yanzu wannan aya tana nuna mana Allah na da hannu, to kar ka taba ko a cikin tunaninka kar ka kaddara cewa hannun irin na wane ne, balle ka ce yadun ka yadi, ka ce hannun kamar hannuna. Kana fadin haka shikenan tauhidin ka ya lalace. Abinda ake so siffar da ya siffanta kanshi da ita, to tsaya a haka. In Allah yace yana da hannu, sai ka ce yana da hannu. In aka ce maka wannan iri, sai ka ce bai mana bayani ba. To me bayani? Sai ka ce bayanin kenan shine a yadda yana da hannu, bayanin kenan. To ƙarin bayani malam, sai a ce ƙarin bayanin kenan yana da hannu, a tsaya anan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Da a ce Allah ya san muna da buƙatar akan waɗannan bayanan, da zai mana? Ai bai mana ruwa saukar da littafin shi ba. Dubi rabon gado yadda Allah ya bayyana muna da buƙata kenan ko? To da kaga ba a bayyana maka irin hannun Allah ba, to kakka tafi neman cewa lallai sai ka gano da kanka, da ka tafi zaka gano da kanka sai ka hallaka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Malam yace wa hadha huwa madhhabus salafi, wannan shine madhhabin salaf, malaman farko. Wa alaihi al-musannif, akan haka wannan malami mai wannan littafi yake, rahimahullahu, Allah ya ji kanshi. Sannan wannan aqida da malamin yake akai da sauran malaman farko, taba'an li abi hanifa, wannan aqida duk tana biye ne da aqida imamu abu hanifa wa sa'ir al-a'imma, da kuma sauran limamai na fiqhu. In ba kuma ta baran da zamu fara karanta wannan littafi, na faduwa ta magana, nace malamin ya ce zai rubuta littafi ne dan ya bayyana aqidar malaman fiqhu. Yanzu wannan littafin, in kana da aqida irin wadda ke wannan littafin, to aqida ku ɗaya da imamu Malik, aqida ku ɗaya da abu hanifa, aqida ku ɗaya da Ahmad ibn Hanbali, aqida ku ɗaya da Imam Shafi'i, to shikenan ka dace ka zama mutumin kirki, domin aqida ku ɗaya da malaman hadisi da fiqh. To in kaje ka kamo wata aqida, lauka na kaza lallazima an yakuna kaza, ai in aka ce Allah kaza ne, to dole kuma ya zama kaza, to in ko ya zama kaza, to zai zama kaza, to in ya zama kaza, to shikenan kaza ne, to shikenan laukaniyat kenan. To sai ka wayi gari kamar irin yadda manyan malaman da suka kirkiro wannan irin tauhidin suka samu kansu a ciki, irin su Ibn al-Juwayni, irin su Ghazali, irin su Abdul Karim al-Shahrustani da makamantansu, suka zo rasuwa suka samu kansu a halin rudani. Ghazali shi kam sai aka ce Allah ya mai gamdakatar, yana sauran kwana 15 zai rasu, sai Allah ya fadakar da shi cewa wannan aqidar da suke akai ta musun siffofin Allah ba daidai bace. Sai marmaza ya rubuta littafi Iljamul Awam an Ilmil Kalam, jan raga majahilai game da ilmul kalam, ka bar tauhidi tsantsa na Qur'ani da hadisi, ka koma tauhidin da ake da ka. Yace ina jan lizamin ka. Sannan yazo ya Al-Munqidh min ad-Dalal, mai kubutarwa daga cikin bata. To a cikin waɗannan littafan ya bayyana tsantsar aqidar bayin Allah ta gari. Aka ce duk sai watsar da wannan shirman, don haka sai dukufa daga Al-Qur'ani sai hadisi. Aka ce ya rasu an je an samu gawar shi, yana rungume da Sahihul Bukhari a kirjin shi. To wannan ita ce aqidar malaman fiqhu, wadda dukkan mu muna fatan Allah ya dauke mu akan ta, domin ita ce aqidar Qur'ani da hadisi. Allah ya tabbatar da alheri. sai malam yace kama tarahu mufassalan fi sharhi, kamar yadda zaka ga dallan bayani a cikin sharhi, fa bihudahu muqtadi, da shiriyar waɗannan manyan bayin Allah ya kamata ka ainihin yi koyi. Suratul An'am aya ta 90. Sai mu sake komawa sama cikin matni. Malam yace wala shay'a yu'jizuhu, babu wani abu da zai gagare Allah. Ka saka wannan a cikin aqidarka, babu wani abin da zai gagare Allah. To sabanin aqidar mu'tazila, to shine in kun saurari hirar muran nan ta DITV da kyau, na faɗi wata magana na sake maimaitawa. Waɗancan mutane da suka zama mu'tazila, ku daina ce musu ƴan qur'aniyuna. In kuka ce musu ƴan qur'aniyuna, kun naka sakanku. Ma'ana ƴan qur'aniyuna wa ƴan qur'ani tsantsa, to ku ƴan menene tsantsa? Ku ba ruwanku da qur'ani? Ba waɗannan, in ka kwatanta mutanen, ma'ana waɗanda suka yadda da qur'ani kenan irin yadda ya kamata a yadda da shi, fa shine qur'aniyuna. Sunansu, asalin sunansu da aka san shi da shi a cikin aqida shine mu'tazila. Mu'tazila waɗanda suka janye jikinsu daga al'umman musulmi, suka tafi sai suka ce to su kam hankali ne gaba da nassi. Duk inda nassi ya zo, to hankali ya wuce gaba, hankali ya tsaya, nassi ya tsaya a baya. Idan hankali ya iya ɗaukar kaza, to nassi ya tabbatar. Idan hankali ya kasa ɗaukar kaza, to nassi ya kauce. To da suka bi wannan ka'ida, duk mafi yawancin hadisan annabi sai suka ce ƙarya ne, domin in kai ka gwada hadisi da ƙwaƙwalwarka, me yiwuwa ƙwaƙwalwarka za ta iya ɗauka, sai ya zama ƙwaƙwalwar wane kuma ba za ta iya ɗauka ba, shi sai ya ce ƙarya ne. Shi kuma ran da ƙwaƙwalwar shi ta ɗauki wani hadisi, sai ƙwaƙwalwarka ta kasa ɗauka, kai kuma sai ka ce ƙarya ne. Sai a waye gari da kai da shi kun ƙaryata ɓangarori biyu na hadisan, to sai a waye gari ba wani hadisi da kuka yi imani da shi kenan. To duk sanda ka ce musu ƴan ƙur'aniyuna, ka girmama su kenan. Amma kira su da tsantsar sunansu a aqida shine mu'tazila. In ba haka ba, kira su da asalin sunan da aka san su da shi a ƙasar Hausa shine ƴan tatsine. Wannan shine tsantsar suna. Amma ku daina ce musu ƴan qur'aniyuna. Wa in kana wannan sunan ya yadu, amma ka sani da cewa alqur'anu minhum bari, qur'ani yayi baran-baran, ba shi ba su. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya mana taimako akai. To shine sai malam yake cewa wala shay'a yu'jizuhu, to yana cikin aqidar su mu'tazila. Suka ce yana daga abubuwan da ke faruwa a cikin mulkin Allah wanda ba da sanin Allah ba sai abin ya faru, sai suka ce kaddarori. Za mu zo mu samu ƙarin bayani a wannan littafin aqidar mu'tazila. Suka ce abu na iya faruwa a mulkin Allah, Allah bai san wannan abin zai faru ba, sai ya faru sannan ya sani. Misali, yanzu muna karatu, ba mu san za a ɗauke wuta ba, muna cikin karatun nan sai a ɗauke wuta. Kafin a ɗauke wutan nan, muna sane da cewa ƙarfe 10:01 za a ɗauke wuta, ba mu sani ba. Sai suka ce to haka Allah ma baya sanin abin da zai faru a gaba, sai in abin ya faru ne. A ƙarƙashin haka sai suka ce don haka abubuwa da dama suna afkuwa cikin mulkin Allah, waɗanda Allah bai san sun za su afku ba, sai sun afku tukuna. Sai aka samu wani malami mai suna Abu Ali Al-Jubba'i, kamar shekaru 1000 da suka wuce shine shugaban mu'tazila na zamanin shi. Wannan malami sai ya samu wata bazawara sai ya aure ta, wanda wannan bazawara matar wani malami ce ahlus sunna, malamin ya rasu. Wannan na daga cikin kuskuren da kullun nake wa ƴan uwa ahlus sunna tambihi akai. Wani dan uwanmu ne ahlus sunna ya rasu, ba daidai ba ne mu ban matar shi da ƴaƴan shi su je su tagayyara, mu jawo matan nan da ƴaƴan nan mu rike, a samu wani mutumin kirki daga cikin mu ya auri matan nan, a rike ƴaƴan nan su taso cikin aqidar da muke akai. To amma sai a ce ai ana barin halal dan kunya, ai in ka aure ta za a zarge ka, ai kaza kaza. To irin wannan sai ta faru, sai aka tozartar da ainihin matar, wato uwar Abul Hasan al-Ash'ari, sai ta je sai ta auri shugaban mu'tazilawan zamani Abu Ali al-Jubba'i. Su kuma cikin aqida su dama cewa suke duk wata siffa ta Allah ƙarya ce, suna yana cikin aqida su irin waɗannan abubuwan da kuke jin suna faɗi, cewa su ba su yadda da hadisi ba, ba ta hiya a sallah, babu kaza babu kaza babu kaza, mace tana haila za ta yi kaza za ta, duk irin wannan aqida dai da yadda kake jin su a Kaduna nan misali. To sai ya zan al-Imam Abul Hasan sai ya taso cikin maraici, amma kuma dan bid'a ne mijin uwashi. To yaya iya, dole sai ya karatu a hannun shi. Da ya kai shekara 40 sai ya zaunar da mijin uwar sai mai wasu tambayoyi guda uku, sai mijin uwar ya kasa amsawa. A cikin mu'tazilancin ya mishi tambayoyi guda uku sai ya kasa amsawa, sai ya ji ya shiga cikin takafu'ul adilla. Abinda ake nufi da takafu'ul adilla a cikin aqida shine ka rude matsala aqida, ka kasa gane me gaskiya, shin Allah ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne, wannan ya kama hujja, wannan ya kama hujja, sai ka rude. To da ya shiga cikin irin wannan rudanin, sai ya koma yana sallah yana roƙon Allah da daddare, Allah ka nuna min gaskiya. Yana kwanciya bacci sai ya mafarki, sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce wa Annabi al'amari ya rude mini. Sai Annabi ya ce mishi alayka bi sunnati, ka rike sunnata, shikenan sai ya farka. Ya ce ya tashi ya sake sallah ya roki Allah, Allah ka shiryar da ni, Allah ka shiryar da ni. To a lokacin sai ya haɗu da wasu malamai waɗanda sun yadda su kuma da siffofi amma guda bakwai, siffofin Allah guda bakwai, su ne waɗannan siffofi da kaji ake karanta mana a Islamiyya tun muna ƙanana, al-wujud wal-idam wal-baqa'u da sauran, al-hayatu da ƙudura da sauransu. Ya ginu akan wannan aqida sai da ya shekara 20 a kanta. Yau ya zama yana da shekaru 60 a duniya. Nan ma sai yana karanta Al-Qur'ani, yana karanta hadisi, sai ya ga Qur'ani da hadisi yana karo da irin aqidar da suke ciki, cewa ba za a yadda da siffa ba sai ƙwaya bakwai, sifatus sam'iyya, amma as-sifatul khabariyya, Allah na sama, Allah na da hannu, Allah na da kafa, a ce ba za a yadda da wannan ba. Yace sai ya sake shiga rudani, sai ya sake roƙon Allah. Yace sai ya sake bacci, sai ya sake ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki. Sai ya ce wa Annabi, al'amura sun rike, cewa Annabi yace alayka bi sunnati, kai dai kai riko da sunnata. Yace ya tashi ya ci gaba da sallah yana roƙon Allah. A lokacin sai Allah ya hada shi da almajiran Imam Ahmad ibn Hanbali.
Sai a zo a ce an yadda da sunna, an yadda da sunna, amma tana kawo fitina, kaga kuma wani irin nau'in faɗa. To in ba mu dage ba, wallahi ina gaya muku ba irin abin da ba za a yi mana. Za a zo, to kai ka tsaya ce mana, mana ai za mu walhasanu li ghairihi, da kuma wanda ake cewa alhasanu li ghairihi. To waɗannan kalmomin da yake terminologist ne, mustalah ne na ilimin na malaman hadisi, ba za ka gane ba sai na ce maka haka. Asalin hadisi ya kasu kashi biyu ne jama'a.
Shi ne sai ka ce kai aqidarka aqidar Imam Ahmad ibn Hanbali, don lokacin da duniya ƴan bid'a suka yi ƙarfi, sai suka yi ta kama malaman sunna suna wahalarwa. Imam Ahmad sai ya tsaya, shi kadai yake iya bayyana aqidar ahlus sunna. Wannan yasa sai aka san shi, duk inda aka ce Imam Ahmad to mai aqidar ahlus sunna kenan. To sai ya koyi kitabus sunna na ainihin Imam Ahmad, littafi ne takaitacce, da kuma ainihin littafin dan gidan Imam Ahmad shi ma kitabus sunna, babban littafi ne shi, yanzu an buga shi ya kai mujalladi biyu. To sai ya waye gari yanzu yana kan tsantsar aqidar da malaman farko suke akai. Sai ya shiga gida, baya fitowa sai in sallah kawai, yana ta sallah yana roƙon Allah, yana rubuta littafai don ya bayyana yanzu aqidar da yake akai. Bayan kwana 40 ranar Juma'a sai ya fito ya hau kan minbari. Yace jama'an musulmi, wanda ya sanni to ya ƙara tunina, ni ne dai Abul Hasan al-Ash'ari Ismail, wanda bai sanni ba kuma ya sanni, ni ne da na shekara 40 akan cewa duk wata siffa da Qur'ani ya zo da ita ko hadisi ƙarya ne. Daga baya na zo na ce na yadda da siffofi bakwai. Daga baya yanzu ina tabbatar muku da cewa ina kan aqidar Imam Ahmad ibn Hanbali, duk wata siffa da ta tabbata a Qur'ani ko hadisi na yadda da ita. Yace amma lokaci ya kure min da zan iya muku bayani, amma ga littafai guda uku na rubuta. Na daga ciki akwai littafin Al-Lum'us Saghir da Al-Lum'ul Kabir, wannan littafi biyu ne a daya, da littafin Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin, da kuma littafin Al-Ibanatu an Usulid Diyana. To a cikin littafin Al-Ibanatu an Usulid Diyana, tun a muqaddima sai yace ya rubuta wannan littafi ne don yin raddi ga 'yan bid'a daga cikin 'yan shi'a da mu'tazila da khawarija da qadariyya, ya lissafo jan kungiyoyi guda bakwai zuwa tara. Alhamdulillahi kamar shekaru biyar da suka wuce mun karanta wannan littafi a Zaria, mun ainihin sajjala shi kuma a cikin kasusuwa. Babban malaminmu, wani malami daga cikin malaman sunna, ya rasu kamar shekara biyu da rabi da suka wuce ainihin a Madina, a Sheikh Hamad al-Ansari, Allah ya gafarta mishi. Shi ya zauna ya yi tahqiqin wannan littafi, a muqaddimar littafin ya kawo wannan dogon tarihi da na kawo, shi ma ya kafa hujja da littafin Addibajil Muzahhab fi ma'rifati ayanil mazhab da sauran littafin. To wannan aqidar ta Abul Hasan al-Ash'ari ta tsakiya to ita ce mu muka samu kanmu a nan kasar. Shi yasa ko ga mafi yawancin mutane suna kan wannan aqida ta yadda da sifofin Allah guda bakwai. Don haka da ka taba su sai su ce su Ash'ariya ne. To Ash'ariya iri uku ce, domin Ash'ariya zauna shekara 40 yana musun sifofi duka. Ya sake zama shekara 20 yana musun sifofi duka al-khabariyya sai sam'iyya guda bakwai. Karshen rayuwar shi shekaru 5 dan ya shekara 65 a duniya. Ya samu kanshi a aqida ahlus sunna. To yanzu in kace kai Ash'ari ne, sai mu ce wacce Ash'ariyancin kake bi, ta farko ko ta tsakiya ko ko ta karshe? Which one you dey? Misali, domin haka suke fitowa su ce mu Ash'ariya ne, to ya kamata su yi tafsili. In dai al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari ake bi, to wacce aqidar tashi ake bi? Aqidar Mu'tazilancin da ya samu kanshi, ko kuwa aqidar sifatus sam'iyya, ko kuwa aqidar shi ta salafu? To mu dai muna bin aqidar shi ne ta salafu. To amma abin takeici da ya dama a kasan nan sai kaga ana bin aqidar shi ne daga cikin aqidojin da ya riga ya bari. Don haka za ku ga irin waɗannan littattafai su Hayatul Islam da sauransu duk an rubuta su ne don su kare wannan aqida. Da abubuwan da aka rubuta a muqaddimar qawa'idi din nan duk an rubuta su ne don su kare wannan aqida. Amma gaskiyar al'amari jama'a, tsantsar aqida ta malaman farko ita ce aqidar da ke cikin risala. Aqidar nan ta farkon risala wajibi ne musulmi ahlus sunna su karanta ta su fahimce ta, domin ita ce tsantsar aqidar da ainihin ta tabbata Qur'ani da hadisi kuma malaman farko suke akai. Amma wallahi abin takeici wani alkali daga cikin manyan alkalan kasar nan a Zaria yana laccawan lokaci a Center for Islamic Legal Studies, sai yake cewa mutane ku yi a hankali, aqidan nan ta mai risala muguwa aqida ce. To a lokacin aka samu wani lecturer ya tashi ya ce to in mai risala yana da muguwa aqida, fiqhun shi ya zama mugu shi ma kenan ko? Sai ya ce a fiqhun mai kyau ne. Sai ya ce to ya za a yi aqida ka ta lalace fiqhun ka yayi kyau? Jama'a ku duba irin wannan magana. A dubi mai risala a ce mai risala yana da muguwa aqida, kuma gobe a miƙe a ce ana kare malaman fiqhu, wannan ba yaudarar jama'a ake ba? Gwan maka soki fiqhu na da ka soki aqida ta, dan in ka soki fiqhu na baka kafirta ni ba, amma in ka soki aqida ta fa kace ina da muguwar aqida, ba mamaki ko kuma kana nufin ni kafiri. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki kiyaye. To malam dai yace wala shay'a yu'jizuhu, ba abin da yake gagara Allah, wala ilaha ghayruhu, kuma in ba Allah ba babu wani Allah, ba wani abun bautawa in ba shi ba. Qadimun, Allah da daddan sarki ne, bilabtida, ba tare da farko ba, Allah bai da farko. Da'imun, Allah da wamamman sarki ne, bilantiha, Allah bai da karshe. Gashi a kasa yayi sharhi yace ilam, ka sani ya kai mai karatu ko mai saurare, annahu laysa min asma'illahi ta'ala al-qadim. Kun ji an fara ko? Shi kanshi mai littafin yanzu za a ci gyaran shi. Da ya ce wa Allah qadim, sai malam yace ka sani da cewa qadim ba shi daga cikin sunayen Allah. Domin me mun fadi a dazu, suna ko siffa Allah sai inda nassin Qur'ani. Sai yace to ba shi daga cikin sunan Allah, wa inna ma huwa min isti'malil mutakallimina. Sai dai kalma ce wadda malaman ilmul kalam suke amfani da ita. Malaman ilmul kalam su ne wasu malamai da suka samu kansu tsakaninsu da ainihin wato mutanen ƙasar Greek. Mutanen ƙasar Greek su gaba ɗaya suna musun Allah da annabawa. To da malamai suka zo suna muƙabalanta su malaman musulunci, garin haka sai suka ɗauko irin ilmomin nasu. Wai yadda za ka bi ka kare kanka, ka tabbatar da Allah gaskiya ne amma ba tare da hujjar Qur'ani ko hadisi ba, sai dai hujjar hankali. To an ce musu malaman ilmul kalam ne saboda suna cewa al-kalamu fil qudra, al-kalamu fil irada, al-kalamu fi kaza, sai ake ce musu al-mutakallimina, malaman ilmul kalam. Sai ce fa innal qadima fi lughatil arabi, domin in aka ce qadim a cikin harshen larabawa, allati nazala biha al-qur'an, harshen larabawa wanda qur'ani ya sauka da shi, huwa al-mutaqaddimu ala ghayrihi. In aka ce qadim ana nufin wanda ya riga yi wani shi. Don ka ce Allah ya rigawa ne, to a zahiri shi ma in aka matsa bincike za a samu wani da ya riga shi kenan. Dan duk wanda ya riga wani, to ba mamaki a samu wanda ya riga shi. Yana son ya nuna maka kuskuren da ke cikin wannan kalma ne. Don haka sai ya ce fa yuqalu, a larabci sai ka ji an ce hadha qadimun lil atiq. Lil ko lil atiq, duk abin da yake da daddade ne sai ka ji an ce qadim. وهذا جديد ابن ده yake kuma ba tsoho bane sai kaje an ce mishi jadid lil hadith ga abin da yake sabo ولم يستعملوا هذا الاسم معلما عينه واتو علم الكلام بس هي امفاني ده wannan suna ga Allah ba illa fil mutaqaddim ala ghairihi ko kuma larabawa ba su amfani da wannan kalma ta alqadim sai dai ga abin da ya riga yi wani shi la fi ma lam yasbiquhu adamun ba wai suna amfani da wannan kalma bane ga abin da ba wanda ya riga yi shi laraba ba su amfani da ita a haka kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi cikin alqur'ani yace hatta ada kal urjun alqadim hatta ada kal urjun alqadim Allah yana magana wata idan wata ya fito in ya kai daren 14 sai ku ga ya cika dan haka ake kiran shi badar me badar shine daro ko baho wannan kwanan wanka da zaka ga yayi round haka to in wata ya kai in aka ce gobe 15 ga wata to yau daren 15 to sai ka ganshi ya cika yayi round haka cikakke to daga wannan rana kuma sai ka ga ya fara raguwa sai Allah yake to haka zai ta raguwa hatta ada har sai shi wannan jari wata ya koma kal urjunil qadim kamar tsohon ganyen dabino kaba kabar dabino in ta dade sai kaga ta didda fadin shi sai kaga ya zama dan siriri to kaga yanzu kalmar al qadimu anan an yi amfani da ita ne game ga abin da yake tsoho ko dadadde to in ka cewa Allah tsoho kana nufin an taba samun lokacin da yake ba shi kenan daga baya ya samu ya tsufa to ma'anar kalmar akwai kuskure a cikin ta wannan aya tana ta 39 cikin suratu yasin wal urjunul qadim malan yace abinda ake nufi da al urjunul qadim allazi lam yabqa allazi yabqa ila hina wujud al urjunul urjunus sani in kaji an ce tsohon ganyen dabino to shine wanda ya wanzu har zuwa sabo yazo in kaji ana cewa tsohuwan masara ai ga sabuwa ta zo ne ko haka ne ko ba haka ba to haka wannan ma duk sanda ashe kake cewa Allah tsoho kana nufin an taba samun lokacin da ba shi daga baya ne ya samu to a karkashin wannan magana to za a waye gari wata ran ba shi kenan wani kuma yazo don haka akwai kuskure ga amfani da kalmar sai malan yake cewa don haka fa iza wujidal jadid qila lil awwal qadimun in aka samu sabon abu sai a ce wa na farkon tsoho wa in kana masbuqan bi ghairihi koda kuwa wani ya riga yi shi kama haqqaqahu shaykhul islam fi majmu'il fatawa yace kamar yadda ibnu taymiya ya tabbatar da wannan a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujallad na 1 shafi na 245 wa sharihu da kuma malamin da ya sharhin wannan littafi ibnu abul izzi fi sharhi a cikin sharhin shi lakin afada shaykh ibnu mane sai dai akwai wani malami wanda shi ma yayi sharhin wannan littafi takaitaccen sharhi mai suna ash-shaykh ibnu mane ya kawo fa'ida huna wata fa'ida ya kawo anan fima naqalahu an ibnu al-qayyim fil bada'i ya dauko wannan fa'ida ne daga cikin littafin al-bada'i na ibnu al-qayyim yace annahu yajuzu wasfuhu subhanahu bil qidami bima'ana annahu yukhbiru anhu bidhalika in ka zo ba da labarin siffa Allah zaka iya siffanta Allah da qidam amma wajen suna ba zaka iya kiran shi da qadim ba sai zan anan kana ba da labarin kenan ma'ana cewa Allah dama ana nufin tuntun yana nan kenan sai zan da wannan ma'ana don haka sai yace wa babul akhbari kofar ba da labari kuwa ausau ta fi fadi min babi sifati tauqifiyya fiye da babi na siffofi waɗanda sai a Qur'ani da hadisi wato siffofin anan sai ake nuna maka nau'i biyu ne akwai siffofi tauqifiyya waɗanda an same su Qur'ani da hadisi ne to ka tsaya anan akwai kuma kalmar da zaka iya fadi ka siffanta Allah da ita wannan siffar bai siffanta kanshi da ita a Qur'ani ko hadisi ba sai dai ba ta bayuwa zuwa ga munin ma'ana sai aka ce babu ne sai an yi sassauci akan wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuntu sai shi malamin da yake sharhin littafi malam Muhammad Nasiruddin sai yace walla Allah hadha huwa wajhu isti'mali shaykh al-islam ibn taymiya hadha al-wasf fi ba'd al-ahyan ne yiwa wannan ita ce fuskar da ta sa ibn taymiya wani lokaci yake amfani da kalmar qidamu ga Allah a wasu lokuta kama sayati fi ma allaqtuhu ala al-faqra al-khamisa wal-arba'in yace kamar yadda bayanin haka zai zo a cikin ta'liqin da nayi a wannan littafi a gaba ta 44 a takaice yanzu ana nuna maka wata magana ne da malaman usul fiqh ke cewa li kulli jawadin kabwatu duk wani gwarzan malami ba mamaki wata ran ya tintibe duk da kwaiwa malamin nan Imam Tahawi a cikin aqida shine ake ce maka kalmar qadimu da ya kiraye Allah da ita to kalma ce wadda tana bayuwa zuwa ga kuskure shine kaji an danyi mishi gyara a kasa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Na'am. Na'am bismillah. Na'am. Al-Qadim na'am. 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 Eh in ka ce wanda ya riga ka faɗi wannan Allah kalmar ga Allah to kana nufin Allah ya riga wani ya riga mu kenan ko to lazimin wanda ya riga shi ma za a iya riga shi kenan ko ka fahimci magana yanzu in nace na riga ka zuwa nan ta iya yiwa kai kuma gobe ka riga ni to kaga ga haƙƙin Allah za ta zama na ƙasa kalmar yawwa na'am na'am wato kusan tafiyarsu ɗaya sai dai in zamani ya zamani ne sai su rikide su zama kaza bari muku misali yanzu kamar shekaru 40 zan ce ko 30 da suka wuce akwai jam'iyya mai suna Nehu Nehun nan ita ce ta rikide daga baya ta zama mai PRP misali ko to ƙungiyar Mu'tazila da tafiya ta tafiya tafiya ta tafiya sai suka rikide sai suka zama Jahmiyya ƙungiyar Qadariyya da tafiya ta tafiya ta tafiya sai suka zama Murji'a gwargwadon malamin da suka samu yana karantar da su a wani zamani sai a rinka kiran su ko da sunan malamin ko da sunan wata kalma da suke yawan maimaitawa sai zama sunan ya canza amma ma'anar tana nan ina fatan mun gane yawwa Malam ya ce wala yafna Allah baya karewa duk sanda kake so ka nemi Allah za ka same shi me ake nufi da wannan kalmar 24 hours in kana da addu'a ko ibada ka tashi ka bauta Allah yana nan yana sauraron ka amma yanzu akwai ma'aikatar da zaka je yanzu karfe 10 na dare sai ka samu an rufe ta su suka fi yawa ma ko akwai ma'aikatar da zaka je ranar asabar ko lahadi a ce ba sa aiki nan ma su suka fi yawa to Allah ba haka bane ko yaushe Allah yana nan tabbatacce ne sannan wala yabidu ba a ainihin wato bautawa Allah a rasa shi shine ba a neman Allah a rasa shi anan ba ana nufin nema na haƙiƙa ba baka cewa to yanzu ko na bauta Allah ko yana ji na a'a duk sanda kake da bauta bauta mishi yana jin ka duk sanda kake da roƙo ka roƙe shi yana jin ka innama sai aka nuna maka ga wani lokaci da yafi kusanci da kai to sai aka ce ya fi jin addu'a a wannan lokacin amma duk sanda ka roki Allah ina jin ka kuma zai karba to amma sai aka ce maka in dare ya rage kusan asuba ta fito din nan to a daidai lokacin kuma Allah yana sakkowa yana cewa wa zai bauta min in karbi bautar shi wa yake da bukata in biya mai shi yasa karfe 2 dare tayi karfe 3 dare tayi wallahi in matsala ta cije maka wannan lokacin zaka tashi ka gaya wa Allah zaka ga aiki da cikawa amma zan gaya muku gaskiyar al'amari mutane fa ba sa addu'a mutane ba sa addu'a sai abu ya rikice maka sai ya rikice maka to wannan rikicin da ka fada ciki ba shine bala'i ba amma bala'i shine ka kasa roƙon Allah ko kuma saboda rudewa kaga cewa ko ma ka roki Allah ba zai biya maka bukata ba to wannan rudewar tafi bala'in da ka shiga ciki wani mutum aka tafi jihadi sai aka kama dan shi sai ya shiga cikin damuwa dan kenan musu shi da matar kuma sun tsufa kuma da saurayi an kama shi kafirai sun kama shi da mijin da matar suka kasa sukuni sai suka yi shawara mu je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ku je ku yawaita la haula wala quwwata illa billah suka je ko yaushe la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wata ran da tsakar dare suna kwance sai suka ji ana dukan kofar su wane ne sai ya ce ai iya ni ne ana bude kofa sai aka ganshi gashi nan ya koro raƙuma 100 na kafirai ya taho to abin da yake damun mutane a yau sai ka samu rudani a kasuwa ko ka samu rudani a gidanka ko a office ko a gonarka ko a harkar yau da kullum to wannan rudanin ba matsala bane amma me ye matsala shine ka kasa zama ka gaya wa Allah domin ya ka'idanta wa kanshi yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah yace ku roke ni ni kuma zan amsa muku to Allah ya san abin da yake damun ka amma saboda izzar Allah sai yace sai ka fada to fadi mana ko kuwa to fadan nan sanda kake fadan nan fa to kana jifan tsuntsu biyu ne da dutse daya na daya bukatar ka tabiya na biyu kuma ibada kake domin cikin hadisi annabi ya ce addu'a huwa al-ibada, addu'a ita ce ibada, dan duk wanda ka san ba zai biya maka bukata ba kana tsaya ka roke shi. To yayin da ka kiro kon Allah, shin kana tuhumar Allah ne akan cewa ba zai iya biya maka bukata ba? Shi yasa jama'a malaman tafsiri suka ce hatta annabi Yaqub sanda ƴaƴan shi suka zo suka tuba suka ce ya abana staghfir lana dhunubana inna kunna khati'ina, baba mun tuba ka yafe mana laifin da muka yi maka, lalle mun san mun yi laifi mun yi kuskure. Sai ya ce saufa astaghfiru lakum rabbi, ku yi haƙuri zan roƙan muku ubangijina. Malaman tafsiri suka ce abin da yasa yace ku yi haƙuri, da sannu ya jinkirta musu ne zuwa can ƙarshen dare, aka ce sai taso su bacci, ya wuce gaba yana roƙon Allah suna amsawa, sai Allah ya karɓa addu'ar shi da yake a kansu, sai Allah ya yafe musu. Ka taɓa tashi ƙarfe 2 na dare ko ƙarfe 3 na dare ko ƙarfe 4 kana roƙon Allah? Dubiyar da Allah ya siffanta bayan Allah yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'una, bacci kadan suke da daddare, wa bil ashari hum yastaghfiruna, in kuma asbata tun karo sai su tashi suna ta istighfari. Kwanciya bacci kake min al-mahdi ila al-lahdi, tun daga farkon dare har zuwa wani lokacin sai buruntun kwanan koko na yara ya tashi ka karfe 9 da rabi, ka gani? Wallahi jama'a mu rinka roƙon Allah, in kana roƙon Allah zaka ga abubuwa suna watsake maka. To amma sai ka shiga rikici, kaje ka ci bashin banki ne, kaje ka ci kaza ne, kaje madadin ka zauna Allah ka fishe mu, Allah ka rufa mana asiri, Allah harkar da zamu shiga ka sa mana hannu, ka je ka samu ƴan tsofaffin nan masu baki mai tsarki, mahaifiyarka ce ka kyautata mata, to inna a taya mana da addu'a. Wallahi ba sai ta ja ayatul kursi ba, ba sai ta sauke Qur'ani ba, tana cewa Allah ka rufa ɗana asiri, zaka ga aiki da cika. Amma al'amari ya lalace wa mutane, mun daina addu'a, mun daina kyautatawa iyaye, kuma sai ka fito waje to ya al'amari ba zai rikice maka ba dan Allah. Petir ake zubawa mota sai ka cika ta da gas, kuma ka fito ka zo kwanan Leventis ka ce ta mutu, ka ma rasa yadda za a yi wannan mota, yaya kuma za ta rikice ba? Ka ji yadda ake bi? Da za ka kyautatawa mahaifiyarka a gida, maƙwabtanka, ka zauna da mutane lafiya, kuma kullum kana tare da Allah. Annabi ya ce la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, kar ka sake harshenka ya gushe daga zikirin Allah. Abu ka gani ya firgita ka, kaka ce bala'i, sai bala'in ya zo dan shi ka kira, kira Allah. Amman yujibul muttarra idha da'ahu, Allah shi ke amsa maka in ka kiraye shi. To jama'a ina yi mana tambihi akan wannan, yanzu nan da muke zaune kowa yana da bukata. To ka sani da cewa in malami ya maka addu'a, gaskiya ne addu'ar malami, domin sahabbai na zuwa annabi ne musu addu'a, matukan malamin sunna ne, gaskiya ne. Amma ko ka san annabi yana da wata sunna da yake wa sahabbai? In ka zo da bukata annabi a roƙan mu na Allah, sai annabi sai roƙan maka Allah, sai ce to daga hannu ka ce ya Allah ka biya min buƙatar da annabi ya roƙan mun. Saboda kai da matsalar ta dama ka fi ta kwarkwashe wa wurin Allah, malan da ka je ka kai mishi mai wa bacci ya kwashe shi tunda abin bai dame shi ba, haka ne ko ba haka ba? Ka je ka kai mishi 50,000, ya sai sabon mayafi, ya samu ainihin abin nan, ya gyara daki, daki ya yi dini, karshen da payment ta yana da yana da duty, ya karɓi job. To kai da abin ya dama, malam yana can ya yi sakaci ya kula, kai ma zage, karka ce aina ba malam aiki, a'a kai ma ka dage. Jama'a mun gane wannan da kyau? To wallahi da za ku ga al'amuran mu insha Allah sun yi sauki. Dalibai ne za su rubuta jarabawa, sai a je a yi roƙon Allah a dage, kai karatu, kai karatu, kai karatu, kai karatu, sai kuma ka daga hannu, Allah ka sa in iya kaza, Allah kar ka watsa kwakwalwata lokacin kaza, Allah ka taimake, wallahi sai ka ga aiki da cikawa. Amma bala'i yayi bala'i, sai malamai suka ce ga misali, kamar gidanka ne kama da gobara, sai ka tafi ka je ka ɗauko ƴan kwana-kwana, sai kuma jama'ar anguwa sai suka zo suka tsaya suna ta kallo, ƴan kwana-kwana suka zo suka yi tahon, suka yi tahon a ba su wuri su je su kashe wutar, saboda kallo haka hana su gidan ya ƙone, mai amfanin kiran ƴan kwana-kwanan? Ga su dai sun zo, amma kuma bukata ba ta biya ba. To aka ce to kaga yanzu wannan bala'i da wannan mai gidan ya shiga, to ya fi wanda yake ciki da farko, domin da ba ƴan kwana-kwana kusa da shi, yanzu ga ƴan kwana-kwanan amma ba su yi amfani ba. To ka shiga matsala, wannan matsala damuwa ce, amma menene ya fi wannan matsalar matsala? Shi ne ka kasa roƙon Allah ya fitar da kai daga wannan matsalar. Dubi ashabul ghar, wasu samari ne guda uku, dutse ya toshe su, ba cewa suka yi to mu fa yau kashin mu ya bushe ba, a'a cewa suka yi to ai nazari jama'a, kowa ya laliba wani aiki ka taba yi tsakaninka da Allah wanda zaka daga hannu ka roki Allah ya fishe mu. Yanzu a ce muna zauna masallacin nan sai mu ga ya zama dutse ya daskare da mu, sai a ce kowa ya tuna me ka taba yi tsakaninka da Allah, ba riya, ba sum'a, ba yi dan aji labari ko makamancin haka. Sai wannan ya laliba, sai tawassuli da biyayyar iyaye, sai dutse ya dan matsa kadan, ga waje suna hanga amma bata isa su wuce ba, sai koma ya zauna yace to jama'a ni fa kam nayi abin da zan yi, kowa ya laliba. Na biyu ya tawassuli da rashin aikata sabon Allah, ya jarabtu ya zina da wata ɗaya taki saboda imani da Allah, ran nan da halin kunci ya tafa ta gaba sai ta zo ta bada kai, ya kawo makudan kuɗi ya bata har ya kwaɗe zai zina da ita, sai ta ce ka ji tsoron Allah, kar ka buɗe abin da aka rufe sai da haƙƙin shi. In aka sa sadaki 5,000 ya zama haƙƙin buɗe farji, amma in ka bada 5,000,000 kai zina da wannan farjin baka bada haƙƙin shi ba. Dan haka ta ce ka ji tsoron Allah, ya ce sai tsoron Allah ya kama shi ya tashi yana makyarkyata kuma ya kyale mata kuɗin, sai ce ya Allah wannan barin sabanka da ne in nayi saboda kai ne ka fushe mu halin da muke ciki. Sai dutse ya sake matsawa shi ma sai ya koma ya zauna. Na uku ya tawassuli da kula da amana, wani ya zo ya ma'aikata ibi yan kwadago sun yi mishi aiki suka ainihin ya je biya su, sai kwaya ɗaya ya rage, kwaya ɗayan nan sai ainihin ya tafi, ya dawo daga baya an yi kiyasin tiya 2.5 ne na shinkafa, amma kula da wannan amana ta zama dukiya maƙudan dukiya, bayi da ainihin garken shanu da dabbobi. Ya zo ya ce bawan Allah a bani haƙƙina, na taɓa maka aiki shekarun baya, ya ce duk dukiyan nan da ka gani ta kace, ya ce bawan Allah mai gida ka kai min izgilanci, ni da ke neman tiya 2.5 na shinkafa za ka ce waɗannan dukiyan kwasa, ya ce wallahi na kai, ya kora ya kwasa. Ya ce ya Allah wannan amana da mulki ina idan kai ne ka fushe mu, sai Allah ya buɗe musu. To yanzu dubi cikin hadisin Abu Dauda, annabi ya ce ku baiwa ɗan kwadago haƙƙin shi tun kafin zufar shi ta bushe. Ma'ana yanzu aka ce yau 25 ga wata ko yau 28 ya kamata a ce ma'aikaci ya dafa albashin shi. To amma sai ai wata uku ba a biya 'yan sanda albashi ba. Misali 'yan sandan nan suna cikin talauci da wahala, 'ya'yansu ba sa zuwa makaranta, an ba su notice na kuɗin haya, 'ya'yansu ba lafiya, iyali da larura, sai kuma a katuwar bindiga sai a ba ɗan sandan nan a ce tara hanya da daddare, amma kuma kai ya ta hanci, to mala'ika ne? Jama'a ka duba irin wannan negative da aka haɗa mishi kuma positive ta zo a ce kai ya ci. Saboda Allah baka ba shi albashi ba wata uku kuma ka ce kai ya ci hanci, ai wallahi ba hanci ba, haƙƙo ƙwaƙwalwa sai ya cinye sai bai samu ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To kai kuma direba sai ka taho da ɗaci rai kana gaya mai baƙan magana, shi ne sai ya ce to tsaya nan duk a haɗa a ɓata lokaci tunda dai abin iskanci. Saboda haka jama'ar musulmi mu san wannan, kun ga ƙasan nan tamu, kun ga wani abu da ke zaune da mu lafiya, wallahi gimshiƙin shi shine abu biyu. Abu na farko, mutumin Najeriya ya yi imani da Allah da addu'a, duk abin ya rikice sai ce ai roƙon Allah a zauna lafiya. Shi yasa kuka ga har yanzu an kasa yaƙi a ƙasa kuma ba za a yi ban Allah su, an sa mana takunkumin mu yaƙi na tattali mun ƙetare, yaƙin siyasa mun ƙetare, yaƙin addini ne kawai ake ɗan samu tsalli tsalli, shi ma talauci ne yawa, kawunu ba ko taro, wani ya zo ya ce maka kafiri. Daga yaƙi an fara yaƙi, ko kuma haka siddan mutum ya ce ya kamata a kashe su wani kawai saboda fatara ta dame shi, ka gani? To saboda haka ya jama'ar musulmi, wannan na daga abin da ke zaunar da mu lafiya a ƙasar nan. Na iya tuna wani lokaci da gwamnatin Nijar take neman ta rikicewa shugaban ƙasar, sai wasu manyan ƙasar nan suka je suka ce shugaban ƙasar kai baka iya bane, addu'a ake yi ai, kana ta kama mutane kana kashewa sai ƙasar ta ƙara rikicewa, ka ce ai ta addu'a. Haka sannan abu na biyu da ke zaune da mu lafiya a ƙasar nan, musamman nan yankin arewaci, shine har yanzu muna jin maganar manya, duk inda aka bata mana rai da manya sun ce ku bari sai a ce to shikenan ta wuce. To waɗannan abubuwan na farkon nan shine addu'a, wallahi jama'a mu rinka yin addu'a. Kaka ce baka da bukata, kowa na da bukata, an aka ce an nada ka commissioner ba za ka karba ba, za ka karba ko? To yanzu ai kai ba commissioner bane, ashe kana so, to je ka roki Allah. kuma karka taba daukan akwai mustahili ga Allah, ba abin da ba zai yiwu ba ga Allah. Ka roƙa zaka gani, zaka ga aiki da cikawa. Na'am. Na'am. Eh, matuƙa yaro mumayyizi ne. Sai ka ce kai in ka samu lokaci ka dan rinka yi mana addu'a. Domin na daga abin da ke taimaka addu'a ta karɓo a wurin Allah shine tsarkin bakin mai addu'ar. Shi yasa kaga cikin hadisin can na 40 hadis aka ce wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Da wannan ake nuna ashe ba a san ka ci da ƴaƴanka haram. Ba a san ka shayar da su haram. Sai su yi addu'a ta ki karɓuwa. To in za ka ci da ƴaƴanka halal, matanka ka ci da su halal. Ka ce to in mun fita office ɗin nan ko kasuwa ko gona ko mun yi tafiya ku rinka mana addu'a. Wallahi sai kaga abubuwa kana can nesa abubuwa suna watsake maka, kana ganin abubuwa dodar kamar rana kamar gari ya waye. Amma ka bata iyaye rai, ka cuci matarka, ƴaƴanka ka mammake su, ka fita ba wanda yake ka da lafiya. Ba jama'a. In yayi yawa jama'a. Allah ya kiyaye. Ya za mu rinka yin addu'a jama'a, mu rinka roƙon Allah. Muna da bukata kuma addu'a din ibada ce. To. Gashi dai malam anan sai yake cewa wala yakunu illa ma yuridu, kuma babu wani abu da ke faruwa a cikin mulkin Allah sai abin da Allah yake so. Duk abin da kaga ya faru a mulkin Allah dama Allah ya nufi wannan abu ya faru ne. Jama'a mun gane wannan da kyau? Karka taba daukar Fir'auna yafi karfin Allah ne ya zama yadda yake. A'a, Allah haka ya nufi. A cikin matni ne muke karantawa. Duk abin da kaga ya faru to Allah ya nufi wannan abin ya faru. Kuma tsari ne na Allah, iko ne na Allah. Kai ko yanzu inda so samu ne, in aka ce ana meeting, wani gagarumin meeting, in so samu ne, kada ka ji kashi, kada ka ji fitsari. Ko? To amma da yake baka da iko da kanka, ana cikin tsakiyar meeting, kai ne general manager, kuma sai a ce ai excuse, ba yadda zaka danne, dole sai ka fita. To amma Allah madaukakin sarki, duk abin da kaga ya faru cikin mulkin shi, haka ya tsara wannan abu ya faru, ba wai abin ya fi karfin shi bane. Sannan la tablughul awham, rudani bai kaiwa ga Allah. Allah baya shiga cikin rudani, wahami, kuskure, Allah baya shiga cikin wannan. An gane wannan da kyau? Wala tudrikuhul afham, sannan fahimta ba ta iya kaiwa ga Allah. Di yadda ka kai ga kaifin fahimtar ka, baka isa ka fahimto yadda Allah yake ba. Shedan ne zai zo ya ta suranta maka abubuwa nan da nan, sai ka ce amantu billahi rabba wa bi muhammadin rasula ko nabiyyan ko wa bil islami dina. Karka taba saka wata fahimta kwakwalwarka ta suranta maka ka fahimci zatin Allah kaza ne. A'a, fahimtar ka ba za ta iya kaiwa ga Allah ba. Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Na'am. Eh. Tunda ai baka san shi ba, da a ce ka karanta ne a cikin hadisai sahabbai na ta siffanta yadda yake, sai ka kaddara zai zama kaza, to kaga wannan za a iya cewa akwai abin da ya taimake ka kai wannan tunanin. To amma baka taba jin an karanta maka wata siffa annabi ba, kawai sai ka hau siffanta annabi da wata siffa da kake gani, zai iya zama kuskure, kuma kuskuren ne ma zai fi. Amma yanzu misali, kamar yadda ba ga malaman hadisi, in suka tashi siffanta kamar Imam Az-Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala, in yazo yana tarihin malami, sai ka ji yana siffanta har kalar gashin shi, yana siffanta yadda gemun shi yake, kaga in ya siffanta maka baiwa kwakwalwarka za ta iya surantawa. To amma a ce ba a taɓa suranta maka ba, ƙarshenta sai ka tashi suranta shi a cikin tunaninka, sai ya zama kuskure. Ga misali, ai a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mafarkin ya ga Annabi gaskiya ne. Malamai suka ce wannan hadisin fa akwai buƙatar bayani, ba wai duk mafarkin da kai kaga Annabi ba lallai ya zama Annabi ne. Sahabbai in suka yi mafarkin sun ga Annabi tunda sun san shi, an gane, to kaga wani abu ba zai zo musu ya ce shi Annabi bane. Amma kai baka taba ganin Annabi ba, baka taba jin wata siffa Annabi ba, sai kai mafarki kaga Annabi, aka ce karka saurin zarkitar da hukunci, sai ka je wurin malamai ka ce na yi mafarki na ga Annabi, yaya ka ganshi? Sai ka ce siffa kaza, siffa kaza. Sai malamai suka ji ta dace da yadda sahabbai suka siffanta, sai a ce shi ka gani. To amma me ya gaya maka a mafarkin? To in ka faɗi wani abu da ya faɗa maka wanda ya saba abin da ya koyar a ido biyu, sai a ce to ka bar wannan abu. ka karbi na ido biyu ka ajana mafarki. Mun gane wannan da kyau? Ga misali, yanzu a ce sai wani ya zo sai ce yayi mafarki ya ga sardauna, sai ka ga sardauna sai ai a mafarki eh ya ka ganshi sai ce wani gajeren dattijo ne sai ya ce a ba shi bane dan ko a hoto ka ganshi ba gajere bane. To haka shedan zai iya zuwar maka da wata siffa sai ce maka annabi ne tunda ya san baka san shi ba. To dan haka aka ce kakkai saurin karbe har sai ka binciki malamai. In ba haka ba zai yiwuwa kai siffar kai mafarkin annabi wannan ya mafarkin annabi ya zama da bambanci tunda annabin guda ɗaya ne. To shi yasa malamai suka ce a zage a koya wa jama'a tarihin annabi shine littafan sira ga irin su ashifa da sauransu, yadda ake siffanta annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda annabi yake tafiya da yadda annabi yake kaza, saboda ran da duk kai mafarki ka ganshi sai zama dama kana da bayani akan shi. To ran da ka ganshi sai ka ce insha Allah shine Allah ya taimake mu. Yace la tablughu ba ko wala yushbihuhu al-anam, sannan halittu ba su kama da Allah ba. Wala yushbihuhu al-anam, halittu ba su kama da Allah ba. A wata nuska ta wannan littafi wala yushbihu al-anama, shi Allah bai yi kama da wasu halittu ba, halittu ba su kama da shi ba, shi kuma bai yi kama da su ba. Gashi a kasa sai malam yace fihi raddul liqawli al-mushabbiha, akwai wata kungiya kuma masu suna mushabbiha, su kuma duk wata siffa da aka siffanta Allah sai su siffanta irin ta jikinsu. In aka ce Allah na da ido sai su ce idan Allah irin namu. To su wake kira al-mushabbiha ko al-mujassima, masu siffanta Allah da jiki irin na halittu. To malam yace akwai raddi gare su anan, allazina yushabbihuna al-khaliqa bil-makhluq, domin su suna siffanta Allah mahalicci da sauran halittun shi subhanahu wa ta'ala, sarki da daukaka sun tabbata ga Allah. Qala azza wa jalla, Allah yake laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu abin da yake kamar Allah, kuma Allah mai ji ne, Allah mai basira ne. Surati Shura aya ta 11. Wa laysa al-muradu nafyu as-sifati kama yaqulu ahlul bid'ah, sannan kuma da kaji an ce babu abin da yake kama da Allah, kuma Allah bai kama da komai ba, ba ana nufin wai kuma Allah bai da siffa ba. Fa min kalami Abi Hanifa, to jama'a ku saurara ku ji maganar ɗaya daga cikin malaman fiqh, abin da ya faɗi game da sifofin Allah, al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu, Allah ya ji kanshi, fil fiqh al-akbar, a cikin littafin shi mai suna al-fiqh al-akbar, haka ya sanya wa littafin suna, yace a kira tauhidi da fiqh amma sai a ce wa tauhidi al-fiqh al-akbar, babban fiqh. Yace la yushbihu shay'an min khalqihi, Allah bai yi kama da wani abu daga cikin halittun shi ba. Wala yushbihuhu shay'un min khalqihi, kuma wani abu cikin halittun Allah bai yi kama da Allah ba. Summa qala ba'da zalika, bayan haka kuma sai Abu Hanifa yace wa sifatuhu, sifofin Allah kulluha, dukkan su khilafu sifatil makhluqin, sun saba wa sifofin halittu. Ya'lamu, Allah yana da ilimi, laka ilmina, amma ba irin ilimin mu ba. Yanzu sai ka je Rasha sai ka samu mutum da ilimi akan likitanci, da wani harshen aka koya mai da harshen kasarsu, kai kuma kana nan Najeriya an koya maka ilimin likitanci da harshen Turanci, wani Bature yana Faransa an koya mai likitanci da harshen Faransanci, wani yana Jamus an koya mai likitanci da harshen Jamusanci, sai ya zama dukkan ku ko hudu likitoci ne, da harshe mabambanta aka koya muku, amma kuma ilimin naku sai ya kusa da juna ko kuma ya zama iri ɗaya ko? To game da haƙƙin Allah ba haka bane. Allah na da ilimi amma ba irin ilimin mu ba. Wa yaqdiru, Allah yana da iko, la ka kudratina, ba iko irin namu ba. Sannan wayara, Allah na gani, la ka ru'yatina, ba irin ganin mu ba. Ma'ana kowace siffa da ta tabbata gare shi yana da ita amma ba irin tamu bace. To kaga yanzu an tabbatar maka da yana da siffa ko? Amma an ɗauke tunaninka daga ka kwatanta siffar kuma da wata siffa wadda take ta halittu. To ashe yanzu abinda ake nufi kenan, in ka tabbatar wa da Allah siffar da ya siffanta kanshi da ita, sai ka ja bakinka kai shiru, kar ka tsawaita magana. Malam yace intaha bayani ya ƙare. A cikin matni ya sake cewa hayyul la yamutu, Allah rayayyen sarki ne baya mutuwa. Qayyumun, Allah tsayayye ne da kanshi, la yanamu, baya bacci. Qur'ani ma cewa la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun, gangadi baya daukan Allah balle bacci, domin in gangadi ko bacci ya dauki Allah kuma sai abubuwa su ruguje. don haka ba shi da siffa daga cikin siffofinmu. Allah baya mutuwa, sannan Allah baya bacci. To kaga daga nan ne zaka gane ashe Allah ba irin mu bane. Yanzu kai inda ba kai wata guda ba kai bacci ba, karshen ta sai ka mutu. Kai wata guda ba bacci sai ka mutu, dan cuta zai zama maka. Sannan zai yi ace kai baka mutuwa. To da wannan ne zan yi amfani da wannan damar, ƴan uwa masu yin ruqya. Ruqya da ake a fitar da aljani da izinin Allah ko a karya asiri, gaskiya ya tabbata annabi ne, amma kar ku zake. Aljani yana faɗin maganganu irin yadda aka yi ta hira da wani aljani a Voice of America. Ana hira da shi wai yana cewa wai su aljanu ba sa mutuwa. Wai wallahi duniyar ta ishe mu amma ba ma mutuwa. Nassin hadisi a cikin Sunan Abi Dawud, annabi yana addu'a, cikin addu'ar shi yake cewa wal jinnu wal insu yamutuna, aljanu da mutane suna mutuwa. Abin da zaka ce shine abu biyu. Na ɗaya, an halicci aljanu tun kafin a halicce mu, haka Qur'ani yace wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, an halicci aljani tuni tun kan halicci dan adam. Abu na farko kenan. Abu na biyu, aljanu na iya dadewa a duniya, dadewar da mu ba ma iya yin ta. Amma kace aljani baya mutuwa, a ma'ana to tashin kiyama ba za ta hada da shi ba kenan? Ko kuwa bypass zai bi sai dai ganshi a kiyama shi bai mutu ba? Bayuwa. Shi yasa duk sanda kake ruqya, abu na farko da ake so ka fahimta, wannan aljanin da ya halarto ka dauka fasiki ne. Fasikin shi ya bayyana har tun da ya iya shiga jikin musulmi yana cutar da shi. To kuma Allah yake in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, in fasiki yazo da labari ku yi bincike. Amma abin takeici, mutane da dama suna ruqya har kotu ake zuwa, sai kawai sai ka saka wa aljani ragama ya ta surutu. Ai wanta ce tai asirin, wanta ce sai to mai gida, kaji an ce uwar gida ce tai. A kaga ka kunna mai fitina a gida wadda tafi wadda ake ciki, domin da mutum ɗaya ne ba lafiya. To yanzu gidan duk gaba ɗaya za a ruɗe kenan. Amarya ba ta da lafiya, an ce uwar gida ce tai asiri. Waye ba da labari aljani, taya za ka ɗauki maganar shi? Abin da ake so kawai ya zo eto ya fita ya ba mu guri kawai, mara lafiya ya samu sauki. Amma ka saka wa yanzu wannan aljanin da aka hira da shi a VOA, in kuka tafi garin Bauchi ya zama fitina. Matar da aljanin yake jikinta yawo take garuruka garuruka, Abuja ne, ina ne, sai a je wurin yallaɓai ta, za ta sai aljani ya halarto, aljani ya ta surutu. Ai ranka ya daɗe, kwanan nan za ka sauka daga kujeranka, kwanan nan sai ganin da nan ana ta yanke yanke, shi kenan bokanci ya bayyana kenan. Shi yasa duk abin da za a tsaya a yadda sunna ta ce, duk yadda aka yi ƙoƙarin injiza ka da tara maka ƙasa kakka haura, wallahi za ka tuntsura. Jama'a a kiyaye wannan da kyau. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake da wannan siffar hayyul la yamutu. Amma in ba haka ba, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya rasu ko? Don Qur'ani ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyituna, domin su ne wa ainihin annabi gori, ai ka mutu mu huta. Allah ya ce to kuma mutuwa har wani abun gori ne? Kai mutuwa za ka yi, su ma mutuwa za su yi. Yau da a ce kai ne za ka mutu, su ba za su mutu ba, sai a yi maka gori ɗaya kenan. Don haka jama'a su san wannan. Kuma Al-Fazazi yana cewa walau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi fiha mukhalladun lakana rasulullahi hayya wa baqiya. Da duniyan nan wani na dawwama, da manzon Allah ne zai dawwama. Amma tunda manzon Allah ya rasu, wallahi idan mutuwa passport ake bayarwa a bugo visa, ka bayar a bugo maka kawai, kai ma tafiya za ka yi. Amma kar ka taɓa samun aƙida cewa kamar aƙida da suke saka mutane wai annabi Khabiru wai yana nan dare, wai shi bai mutu ba, ya sha ma'ul hayati. Wannan duk shirme ne. Ya zo cikin hadisin Sahihul Bukhari, ku karanta a cikin babin sallar Isha, babin lokacin sallar Isha. Wata ran annabi ya ji shiri bai fito sallar Isha ba sai da dare ya fara yi. Umar ya zo ya ce ya manzo Allah, mata da yara sun fara bacci saboda dare ya yi. Annabi ya fito aka yi sallah, da ya idar da sallah sai ya ce ya jama'a, duk duniya yau ku kadai ne kuka yi sallah a wannan lokacin. Ya ce kun ga daga daren nan da muka yi sallah a yau, nan da shekara 100 duk wani mai rai to ya mutu. To idan har a wannan lokacin da wani aljani da ya daɗe a duniya, in har a wannan lokacin, in har Khabiru na da rai, to shekara 100 bayan wannan daren to ya mutu. Al-Imam Ibn Hajar ya ce sai da malamai suka tsaya suka bi diddiki, waɗanda duk ke da rai daga cikin sahabbai a wannan daren sai da aka kirga ba wanda ya ketare shekara 100 nan da annabi ya faɗa. Saboda haka karkar wani aljani ya taba maka ƙarya, ka tuna Allah a cikin alqur'ani ya ce yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibuna, aljanu suna aiki da bokaye, suna kawo bokaye rahotannin maganganu, wannan kafirci ne don aiki da boka ne. Sannan ya ce mafi yawancinsu makaryata ne, shi yasa mafi yawan magana da za su gaya maka in ya zama dole ka ɗauka to ka bincika, in ko ba haka ba ka watsar da shi kawai, in ba haka ba fitintunu suna fitowa da dama, waɗannan fitintunun sun ba da dama ga masu son su soki ruƙuya har sun samu damar su suka akai, su ce to yanzu in ka ce za ka kara abin to yanzu ka za da akai ba, sai ka ce a'a, mu muna kara asalin shari'a ne, wanda ya je ya ɗauko ta ƙazanta ya kawo ya goga ya ce shari'a ce, ai ba za a karba ba. Ko ko yanzu jama'a don muna kara shari'ar musulunci sai a samu wani musulmi sai ya je zina sai kuma mu ce to a rufa mai asiri saboda ana kara shari'ar musulunci, ba mun kara lalata ta ba kenan? Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to saboda yadda lokaci insha Allah na nan za a bu. Eh ha, kuskure ne cewa annabi bai mutu ba, ai wannan dama ba aqida ahli sunna bace, to annabi bai mutu ba me ake nufi, yana nan da rai eh amwat, wannan ana nufin mutuwa irin wannan mutuwa kaman mutuwa da za a ce ai wane ya mutu, tun kana da rai kaji ana ce maka aljahiluna mauta qabla mautih, mutuwa kamar yanzu yadda zaka dauka ai wane matacce ne kai, wato bai da wani amfani. Wanda ya mutuwar jihadi ba mutuwar banzaye ba, sai aka ce yana can yana rayuwa aljanna. To abinda ake nufi, shin kana nufin har yanzu annabi yana rayuwa irin wannan rayuwar duniya? To in haka ne lallai wannan ba daidai bane, domin rayuwa da rayuwar duniya da rayuwar barzahu ita ce rayuwar kabari, an bar duniya ba a kai lahira ba, ita ce barzahu, sannan sai rayuwa ta uku ita ce lahira. To yanzu annabi yana cikin alhayatul barzakhiyya ne, ya bar duniya to yana nan yana rayuwa irin rayuwar da ake a kabari, to wata rayuwa ce wadda Allah kadai yake iya bada labarin ta. A lokacin da ainihin aka yi mishi mi'raji, da aka yi isra'i, da aka je sai Allah ya rayan mishi, duk kalmar da aka ce sai Allah ya rayan mishi da annabawa ya musulmanci, har Allah yake was'al man arsalna min qablika ko min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'budu, ka tambayi waɗannan manzannin da muka aiko kafin kai mun sanya musu wani Allah su bauta banda Allah mai rahama? Babu. Wannan baya nuna cewa shikenan wai rayuwa ce annabawan suke irin wannan rayuwar, dubi aka ce aka tayar mai da annabawa, kuma Allah na da iko akan komai. Na A'a, malamai sun ce waɗannan aljanun mabiya annabi Musa ne, don haka su ba su da labarin annabi Isa, don haka sai suka ce sun ji an saukar da wani littafi bayan annabi Musa, saboda su mabiya Musa ne, don haka ta annabin su suke kawai. Yawwa. A'a, dadewa ce ba rashin mutuwa ba. A'a, haka zai yi mana, amma hakan din ba daidai ba ne, ai ba duk abin da zai yi ne zai zama daidai ba. To lokaci ya